أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله منغني ما الله تبارك وتعالى ديبام إيكون داوى دن شيغا بدونا كراتو na tafsirin alqur'ani mai tsarki. Mun kwana a wannan sura ta suratul anbiya, kuma insha Allah za mu tashi a cikin ta. Allah tabaraka wa ta'ala ya jero mana dalail at-tauhidi, ababen da za su nuna, su kira, su shiryatar zuwa ga kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala, zuwa ga cancantar ubangiji tabaraka wa ta'ala ga bauta. Ma'ana babu wanda ya cancanci bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya jero mana, da ya ƙare sannan sai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasliya. Ma'ana tasliya ban haƙuri. Ya Rasulullahi, abinda kake haɗuwa da shi ka yi haƙuri. Annabawa ƴan uwanka sun haɗu da irin wannan sunna ce, duk wanda ke kan matsayinka ya haɗu da irin abinda ka haɗu da shi. Su ma kafirin da suka yi maka wannan su ma sunna ce, lallai ne abin da suka yi dinnan su yi irin shi, domin kafirin da suka gabace su sun yi irin wannan. Wannan shi ne abin da muka kwana, wala qadustuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ka ci gaba da faɗa musu ya Rasulullahi. Ga wani dalilin tauhid kuma aya kuma ni'ima. Qul, ka faɗa musu ya Rasulullahi, man yakhluqukum bil layli wan nahari min ar-rahman. Ka ce musu, ina tambaye ku, ku bani amsa. Man yakhluqukum bil layli wan nahar, wane ne ke tsare ku, yake kiyaye ku watan da daddare, wan nahari da rana, min ar-rahman, daga azabar Ubangiji in ta taho, wane ne yake tsare ku, wane ne yake kare ku idan azabar Ubangiji ta zo da daddare, lokacin da kuke bacci kuna hutu ba zato a fike kenan, wane ne zai kare ku daga wannan azabar ta Ubangiji? Wannan kenan. Sannan kuma da daddare, wane ne zai kare ku ya kiyaye ku daga azabar Ubangiji in ta taho ta same ku da rana kuru-kuru, lokacin da kuke kai da komo wajen neman abincin ku? Shine kul, man yakhluqukum bil layli, man yahfazukum, wane ne mai tsare ku bil layli, da daddare lokacin da kuke bacci, wan nahari da kuma yini lokacin da kuke neman abincin ku, min ar-rahmani daga sarki rahmanu, min azabihi daga azabashi, inna zalabikum, in ta sauka gare ku, la ahada yaf'alu zalik, ai ba wanda ya isa kare ku daga azabar Ubangiji in ta taho, ko da daddare ko da yini. To ai wannan aya ce cewa ba wanda ya isa kare ku daga azabar Ubangiji in ta taho. Wannan abin mamaki. Sannan kuma ni'ima ne da Allah tabaraka wa ta'ala bai sauko muku da azabar ba. Ta hada wal muqatabuna, waɗanda suke ake zance da su, la yakhafuna azab Allah, ba sa jin tsoron azabar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Cewa kul, man yakhluqukum bil layli wan nahari min ar-rahman, aka ce wannan min ar-rahman din ne yana daga, yana da fasarori biyu. Min ar-rahman ay min azabir rahman, daga azabar rahman wa zai kare ku ya kiyaye ku, dai kenan. Nabi kuma, kul, man yakhluqukum bil layli wan nahari min ar-rahman, tsaron da Allah ke baku da daddare kuna bacci, tsaron da Allah ke baku da rana kuna kai komo cikin tasarrufin al'amuran ku kul ka fada musu ya rasulullahi man yakalla ukum wane ne ke tsare ku minar rahmani mai mafar rahman min din nan tana da ma'anar badal domin min daga cikin ma'ani hurufil jarri min tana da tana zuwa daga ma'anar badali araditu bil hayati dunya min al akhirah ma'ana ai araditum bil hayati dunya badal al akhirah yanzu kun yadda da rayuwar duniya maimakon a madadin rayuwar lakira to kaga min tana da ma'anar me tana da badal maimako to shine ma'anar cewa minar rahmani ai badal ar rahman wane ne kuke da shi mai tsare kuma maimakon rahmanu maimakon tsarin da rahmanu ke muku domin yakan zo kamar da dan maliki ke cewa wata lilin fiha hatta walamun wa ila wa min wa ba'un yufhimani badala watan da ya kawo huruful jarri yace lilin fiha hatta hatta na ana yake da ita wajen intihaul gaya sannan da lami da ila da intihaul gaya suke amma sai ce wa min wa ba'un yufhimani badala da min da ba sukan zo da ma'anar badali to irin wannan ne cewa qul man yakla'ukum bil layli wan nahari minar rahman minar rahman ay badal ar rahman kamar da yake wajen san araditum bil hayati dunya min al akhira wane ne ke tsare ku ba ku da wanda ke tsare ku Allah da yake tsare ku da daddare kuna bacci shi ke tsare ku kuma da rana lokacin da kuke kai da komo cikin ayyukanku na neman abinci qul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun Allah tabaaraka wa ta'ala ce bal hum bari dai su waɗannan kafirin makka waɗanda ake yi ma wa'azi ake magargadi ake kiran su zuwa ga ɗayin ta Allah tabaaraka wa ta'ala suke bijira bal bari dai hum su mu'riduna suna ci gaba da dogewa ne na bijira an zikir rabbihim gabarin wa'azi da gargadin ubangijinsu shine alqur'ani zikir rabbihim alqur'ani kenan kamar yadda wurare da yawa nan ma cikin ayoyin gaba kadan Allah tabaaraka wa ta'ala zai kira alqur'ani zikir da haka mu'riduna suna masu bijira an zikir rabbihim daga watan zikir rabbihim shine alqur'ani an kira shi zikiru saboda gargadi da ke cikin alqur'ani saboda wa'azi da ke cikin alqur'ani saboda ambato na al'ummomi da suka gabata da annabawansu da suke cikin alqur'ani to shi yasa aka kira shi zikiru don haka Allah ta'ala ce balhum an zikir rabbihim mu'ridun la tafakkaruna fihi ba sa ma'ana suna bijira suna kau da kai gabarin wannan alqur'ani shine zikir rabbihim la yatafakkaruna fihi ba sa tafakkuri a cikin alqur'ani am lahum alihatun tamna'uhum min dunina Allah tabaaraka wa ta'ala ce ga kuma wata tambaya nan sabuwa tambaye su ya rasulullahi ita ma su ba da amsa kanta kaga nan ma'ana wucin aya bai dace a ce wanda ke kiyaye su da daddare ya kiyaye su da rana su bijira gabarin bautarsa ba su koma su yi bautar abin da bai amfana bai da amfani ko ga kanshi balle gare su ya za su bar wanda ya kula uhum bil layli wan nahar kaga sai Allah ya ambata musu wata ni'ima wanda in masu hankali ne za su tsaya su wa'azu su gane wannan ni'imar su dayanta Allah su bauta ma Allah su yi da'a ga Allah man ya kula uhum ai kaga ni'ima ce man yakla'uhum bil layli wan nahar suna da wanda zai musu wannan aikin madadin ubangiji ba su da shi to yaya za su kauce gabarin bauta da ɗayan ta ubangijin da ke musu wannan zuwa bauta abinda bai da amfani ga kai shi balle gare su to kaji hikimar ambaton wannan kenan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ga kuma wata tambaya ta biyu am lahum alihatun tamna'uhum min dunina ka tambaye su ya rasulullahi shin suna da wasu alloli ne waɗanda suke bauta tamna'uhum waɗanda za su kare su mimma yasu'uhum daga abinda zai zo ya zama mai cutarwa gare su daga abin da zai zo mara dadi gare su, shin allolin nan da suke bauta ma suna kare su ne ka kamanta hukumi ne, suna bautar wasu dodanni waɗanda ba su da amfani ga kansu balle ga su da suke bauta musu. To shine Allah tabaaraka wa ta'ala ce am lahum alihatu, ka tambaye su ya rasulullah, ka ce suna da wasu alloli ne tamna'uhum waɗanda suke kiyaye su min dunina, watan ba mu ba dai kenan. Aka ce min dunina, daga azabar mu in ta zo ba za ta same su ba, za su ba su kariya su kare su su kiyaye su. Hallahum alihatun ghairullah, la, ko kusa ba su da su. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ba su amsa, sai ya ce ai ba ma wai su kare su ba, bari su ji halin da waɗannan dodannin suke a kai. Ai su dodannin nan la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai ba su da dama, ba su da ikon nasra anfusihim, taimakon kawunansu. Don Allah wanda bai iya taimakon kanshi ba yana iya taimakon wani? Ai ba zai iya ba. Duk wanda bai iya taimakon kanshi ba, ba zai iya taimakon wani ba. Da haka ake nuna musu kasawar abinda suke bauta, suna bautar abinda bai da amfani ko ga kansa, suna bautar abinda bai da amfani, ba su da amfani ko ga kawunansu, balle su ayi amfani gare su da suka bauta musu. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yastati'una nasra anfusihim, ai sai siruna ila nar, za su tafi zuwa wuta. Kuma lokacin da za a gargada su zuwa wuta din, su waɗannan da suka bauta mawa allolin waɗannan gumakan da dodannin, ba su da daman su kare kansu su ce ba za su shiga wuta ba, ko kaɗan. Kuma da za a zo lokacin da ake bautatta su, a zo a babbaka musu wuta, ba su iya kare kansu daga ƙonuwa ta wuta. To wanda bai iya tunkuɗe ma kansa illa ba da aibi ba da azaba ba, ya za a yi amfanar da wani in ya bauta mishi? Kaga wannan ana nuna musu kasawar abinda suke bauta ƙarara. In za su gane suna bautar kasassu, sun bar Allah mai cikakken iko, sun koma suna bautar kasassu, wannan kasawa ce kan kasawa. Ta haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la tad'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun, kuma wala hum minna yushabun, kuma ba a taimakon su minna, a kare su daga azabar mu in ta taho musu. Kaga wannan kenan. Wala hum minna yushabun, aka ce yunsarun a wata fasara, kuma wala hum minna yushabun ay yumna'un, ba a kare su minna daga azabar mu in ta zo. Wala hum minna yunsarun, ba a taimakon su. Wata fasara ma wala hum minna yushabun, ba a abuta su da alkhairi minna daga gare mu. Allah tabaraka wa ta'ala bai jibinta alkhairin da zai zan mai amfani gare su ba. Da ƙarshe mufassiri ce wallahu a'lam, Allah shine masani daga waɗannan fasarori guda uku. Wala hum minna yushabun ay yunsarun, ba a taimakon su minna daga gare mu. Ku wala hum minna yushabun ay yumna'un, ba a kare su, ba a ba su kariya minna daga azabun mu in ta zo. Ko wala hum minna yushabun, ba a abutar da su alkhairin da zai zamo tare da su ba minna daga gare mu. Da kai ce wallahu a'lam. Irin wannan ya zo a cikin Qur'ani, qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'a, wanda da shi ne aka rinjayar da fasarar in Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe su da azaba, ai ba mai iya kare su, ba su da mai kare su, ba su da mai kare su, shine ma'ana. Bal matta'ana ha'ula'i, Allah tabaraka wa ta'ala ce bal bari dai mun yi musu istidraji ne, waɗannan da suke ganin sun tayi sun tayi, maimakon a saukar musu da azaba suka ji shiru ba su ga azabar ba, to kar su ɗauka shikenan sun sha. Allah ta'ala ce bal bari dai matta'ana ha'ula'i, mun ji yadda waɗannan kafiran Makka masu musun in an mutu ba za a tashi ba, masu musun tashi alkiyama, masu musun kadaituwar Allah tabaraka wa ta'ala, masu musun risalan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. In an tuno duka waɗannan shawahid din su ya mun mutu su a cikin wannan sura, sun dai yi musu manzancin manzon Allah. Hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hadha alladhi ba'athallahu rasula, shine ma'anar sa. Sannan kuma sun yi musun dayantuwar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma sun yi musun in an mutu ba za a tashi ba,
to su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kas su ga cewa fa sun ji dadi kuma sun shantake suna cikin jin dadi sai Allah ta'ala ya ce bal matta ana haula'i ai mun ji yadda haula'i wadannan ne kafiran makka wa aba'ahum da iyayensu bima an'amna alaihim da abinda muka yi ni'ima gare su ni'imar da muka ba su ta lafiya da dama da dukiya da tsawon rai shine yasa su dagawa to duk wannan abin da muka ba su matsayin istidraji ne shi ko istidraji Allah tabaraka wa ta'ala ke ma bawansa talala yadda zai kama shi a hankali ta yadda bai sani ba shine kamun da yafi kowane kamu kadari da kuma ban tsoro kamu a hankali yadda da an kama mutum to shikenan magana kuma ta kare dan ba a bashi wani notice ba bai ga wata alama ba balle yayi gaugawan komawa ga Allah Allah bai bashi wannan dama ba to shi ake cewa istidraji kamun ubangiji a hankali to shine Allah ta'ala ya ce bal matana haula'i wa aba'ahum hatta dala alaihim al'umru har dai al'umru rayuwa zamani dala yayi tsawo alaihim gare su saboda haka fasaru bi zalika sai suka rika rutuwa gashi dai Allah ya ba su tsawon rayuwa ya ba su kwanciyar hankali ya ba su lafiya ya ba su dukiya ya ba su tsawon rayuwa to wannan abun sai ya rude su afala yarawna Allah ta'ala ya ce ai su daina rutuwa da tsawon rayuwa da dama da lafiya da duk abin da aka ba su afala yarawna yanzu ba sa gani yanzu ba sa gani Allah tabaraka wa ta'ala zai buga musu misali yace afala yarawna yanzu ba sa gani annanatil arda daga cikin wani nau'i na istidraji muna zai kewa kasa nanqusuha min atrafiha muna tauye ta muna cinta muna watancin kasa muna tauye ta a hankali min atrafiha ta gefe gefe har mu cinye ta gaba ke da kaga Allah tabaraka wa ta'ala in yaso gaba dai sai al'umma ta zamo mai tauhidi duk gaba dai Allah ya so sai bai haka ba in yaso ya saukar da hukuncin shi gaba ke da ba ma sai an yaki nan garin ba an gama da nan an zo nan lokaci guda sai Allah ya yake su gaba dai waɗanda ba su yi imani ba su halaka waɗanda suka yi imani kuma su tabbata akan hanya da Allah ya so sai ya haka amma bai haka ba sai ya rika kamawa misali ne Allah ke makafiran makka na istidrajin sa rikonsa a hankali sai ya ce yanzu ba su gani ba afala ya rauna yanzu ba su gani anna haqiqa munatil arda muna zai kewa kasa nanqusuha muna tauye ta muna cinye ta a hankali yau a ci gari kaza ya zanna musulmi yau a ci gari kaza ya zanna musulmi kaga a hankali nanqusul arda muna tauye kasa min atrafiha jaffanta gefe da gefenta duk da wannan aya ta afala yarawna annana fil ardi nanqusuha min atrafiha tana da fasarori da yawa amma fasarorin akwai fasarorin da suna da karinoni da shawahidu daga alqur'ani da ke tabbatar da daidaituwar fasara da kuma dacewar fasara akwai wasu fasarorin kuma ba sa da wasu karinoni don haka in malaman tafsiri sun zuba su sai su ware su ce to wannan fasara tana da shahidi a alqur'ani fasara kaza tana mara ma wannan baya zance kaza na alqur'ani na mara ma wannan fasara baya to daga cikin dai maganganun da aka yi ba'dul ulama'i suka ce natil ardhu nanqusuha min atrafiha suka ce mautul ulama'i mutuwan malamai yanzu ba su gani ba muna zaike wa kasa muna cinye ta muna tauye ta muna rage ta a hankali muna tsatsami malamai masana ilimin addini tantagariya duk lokacin da wani aka dauke shi zaka ga ba mai iya cika gurbin shi to wannan shine mautul ulama'i wannan yana daga cikin fasarorin da aka yi kamar yadda hadisi na mara ma wannan fasara baya daga hadisin Abu Huraira dudda wasu sun ce amma karina ta alqur'ani tayi nisa da wannan fasara sannan kuma daga cikin fasarorin da aka yi ma'ala afala yarawna annana fil ardi nanqusuha min atrafiha aka ce wasu daga ahlul ilmi suka ce min atrafiha kharabuha inda mauti ahliha watan rushewarta lokacin mutuwa ta mutanen kasa sai kaga gari kaza daula kaza al'umma kaza gabaki da ta halaka to wannan shine ake magana kan shi wasu kuma suka ce nanqusuha min atrafiha mutu mace mace da kuma lalacewar amfanin gona to shine lati afdalu nanqusuha min atrafiha to amma dai fasarar da ke da shahidi da qarina daga alqur'ani ita ce yanzu ba su gani ba Allah tabaraka wataala na cinye kasa a hankali duk inda wani gari na kafirci yake sai musulunci ya mamaye garin ya cinye garin a hankali sai a maka gaba wani gari shi ma na kafirci musulunci ya cinye shi ya mamaye shi ya zamo garin musulunci hakanan shine alam afala yarawna anna natil arda nanqusuha min atrafiha to aka ce abin da yasa zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yace afahumul galibun su ba su ga yadda Allah ke makasashe ba kasashe a hankali suna komawa na musulunci su suna ganin za su rinjaye ne ba za a samu nasara akan su ba suna ganin su ma ba za a maida su ba kasan musulunci bayan da suna kasar kafirci afahumul galibun suna ganin za su rinjaye ne a ko alama ba za su rinjaya ba su dai ne za a rinjaya a kansu to cewa afhamul galibun sai ya fassara cewa latil afdalu nanqusuha garuruwan kafirai da ake cinyewa suna komawa garuruwan musulunci shi ake rufe eh afhamul galibun wannan hujja ce mai karfi sannan kuma akwai zancen Allah tabaraka wa ta'ala wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw taqullu qariban min darihim hatta yati wa'dullah to wannan cewa wala yazalul ladina kafaru kafirai ba za su gushe ba qari'atun kwankwasa azaba daga ubangiji tana watan tana samun su bima sana'u da sababin abin da suka aikata ga waɗanda suka dauki bima qari'atun din nan watan abin da ya samu kafirai watan na cin garuruwa cin garuruwa a rika cin garuruwan su a rika cin garuruwan su to shine watan cin garuruwa din nan shi ake nufi aw ta qul anta ya nabiy Allah qareeban min darihim kamar daga Abdullah ibn Abbas da Sa'id ibn Jubair da Ikrama da Mujahid suna daga cikin wadanda suka yi wannan fasara na'am Allah tabaraka wataala ya ci gaba da bayani yace ya rasulullah sallallahu ta'ala alayka wa ala alika wa sallim abinda zaka fada kace musu qul inna ma unzirukum bil wahyi Allah subhanahu wataala lokacin da ya karrara dalailat tauhidi ababen da zasu zama aya a cikin kadaituwar Allah subhanahu wataala da kuma abinda zai zama gargadi ga kafiran makka ya kai matuƙa cikin gargadi gare su da fada kawwa sannan sai ya biyan musu duk fa bayanin nan da nake muku da gargadin nan da nake muku ba ta jiha kaina bane wahayi ne daga Allah ba ta jiha kaina bane wahayi ne daga Allah qul ka fada musu innama unzirukum bil wahyi ina muku wa'azi ne ina muku gargadi ne bil wahyi da alqur'anin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da shi gare ni kar ku dauka wannan maganganu da wa'azin da nake muku ta jihar kaina ne ba da gare ni ba kul ka fada musu innama adatu hasrin ce tana hasru ma'ana innama unzirukum kede abinda nake muku gargadi da shi wahayi ne daga Allah kede ina muku gargadi ne da wahayin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya sauka gare ni watan fala tazunnu karkuzati anna zalika min qibali balillahu ataakum Allah tabaaraka wa ta'ala ne zai ke muku wa amarni bi inzarikum kuma shine ya gargade ni ya umurce ni bi inzarikum in muku gargadi saboda haka inna tsayu da abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya dora mani ubangiji na shikenan na isa da aikin Allah in kun karbi abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yace in muku gargadi da shi kun ci riba in ba ku karba ba kuma kun yi khasara don haka sai yace wala yasma'u summu du'a aida ma can kamar an ce duk fa maganan nan da kake yi da gargadin da kake musu da karanta musu alqur'ani da kake yi da kuma ce musu wannan alqur'ani ba ta jihar kanka bane Allah tabaaraka wa ta'ala ne yayi umurni ka isar da wannan sakon to sai Allah ta'ala ya ce wala yasma'u summu du'a duddaida as-summu kurma fala wala yasma'u baya jin addu'a akira duk kiran da za a yi masa saboda Allah tabaaraka wa ta'ala ya liƙa majiyan don haka ba za su ji ba idza ma yunzarun a lokacin da ake musu gargadi ba su ji aka ce kurame ne ake nufi aka ce ba ana nufin kurame bane ma'ana jin su bai musu amfani ba sai zan kama ba su ji ne tunda ba su yi amfani da jin su ba dama amfanin ji ya amfanar amfanin gani ya amfanar in mutum ya bude ido kulu kulu yana kallon sama yana kallon ƙasa yana kallon sauran halittun Allah amma duk aka kare ta gabaki ɗaya bai gano kadai so Allah ba idon shi ya mai amfani kallon da ya masa bai amfani ba don abin da yake so ake so in ya kalli sama ya gano kudurar Allah in ya kalli sama ya gano ikon Allah in ya kalli sama ya gano kadaituwar Allah subhanahu wataala to sai zan dubbe gano wannan ba kallon sa ya masa amfani bai masa amfani ba don haka su ma waɗannan jin da suke yi bai musu amfani ba sun da basu samu ji irin na karba ba don haka sai Allah ya sifanta su da kurame waɗanda a diddidip ba sa ji yace ai waɗanda suke kurame ba sa ji lokacin da ake musu watan gargadi idza ma yunzarun lokacin da ake musu gargadi wala in massatkum nafhatun min azabi rabbika layaquluna ya wailana inna kunna zalimin Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala in haqiqa idan dai nafhatun wata busa daga ubangijinka min azabi rabbika daga azabar ubangijinka masatu ta shafi kafirai ma'ana wata idan wata azaba komi kankantar ta kama iska shafar su kawai za ta yi haka ba kewaye su za ta yi ba shafar su za ta yi ta wuce to bari ka ga yadda za su yi laye kulunna wallahi za ka ji suna ta hargowa sun kidime sun rude sun hirgice suna ya wailana sun bani sun lalace ya kai can su ya halakar su inna kunna zalimi yanzu fa zaka ji suna itirafi da laifi su da kansu za su tabbata sun yi wa Allah laifi su da kansu za su tabbatar da cewa sun zalunci kansu da mi da kafirci sun zalunci kansu da shirka sun zalunci kansu da ma'asi sabon Allah saboda wannan azaba ya kankanuwa komi kankantar su komi kankantar da ta same su za su rikice su rude su yi ta hargowa sun bari sun lalace ya wailana ya halaka mu inna kunna zalimin haqiqa mun zalunci kanmu bil ishraki da shirka wat takdhibi bi muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma qaryata manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaji Allah tabaaraka ta'ala na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin halin su da wani abu ya sauka na azaba komi kankantar sa وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الله تبارك وتعالى سُدَيْ چِغَبَ دَي سُدَيْ چِغَبَ دَي دُو أَبِنُّ سُكِيَ چِكِ سُو چِغَبَ دَي وَنَضَعُ زَامُ أَجِي مَوَازِينَ مَأَوْنَيْ الْقِسْطَ نَعَدَلْشِ مَأَوْنَيْ عَدَلْشِ نِبَا إِلِنَ دُونِيَا بَنِي in ya lalace maimakon ya nuna ma kilo 10 sai ya ce 20 saboda ba na adalci bane na duniya kenan amma na lahira ma'aunin Allah sikeli na awan ayyuka na adalci ne kadda kai yake bai kara ma bai rage ma don haka Allah tabaraka wataala ambace shi mawazina aka ce mawazin an ambace su ma'aunai hakikatan ma'auni guda ne amma ya ake kiran su mawazin abinda yasa ake kiran su mawazin an kiran su mawazin ne saboda ayyukan da suke aunawa ne daban-daban don haka ake kiran su mawazin amma shi ma'aunin guda ne mizan guda ne na'am don haka yace wana za'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyama muna aje mawazin ma'aunai al-qista watan na adalci li yawm al-qiyamati a ranar tashi al-qiyama إن الله تبارك وتعالى حقيقة الله تبارك وتعالى يزين أعمال العباد ينا أون أيكم باي يوم القيامة إقامة للعدل دومن سيد آدلت الله تبارك وتعالى ينا ينهكني دومن سيد آدلت فالعمل الصالح يكون ثقيلا شيخ يتسي أيكم باري زي زمي نوي زي نوي يما أوني دومن داما شي أكينو فيه shin aikin banza aikin sako dama ba shi ake nufi don haka bai da nauyi shi na kwarai aikin kwarai saboda shi ake nufi in an sa shi ga steli sai yayi nauyi shin fa mamman faqulat mawazinu fa mamman faqulan mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin rayuwa da take yardarda daga Allah tabaaraka wa ta'ala amma mugun aiki bai da nauyi zaka ce amma man haffat mawazinu wanda ma'aunansa suka yi sawal ba nauyi to miyagu ayyuka kenan sune marasa nauyi wal amalu sayyi'u yakunu khafifan mumuna aiki ko zai zan ba nauyi wal mu'minu yakunu thaqila shi mu'mini mai nauyi ne wal kafirul aqulu kafirin nan da kake gani a duniya mai yawan ci mai yawan kiba mai yawan zuwari mai yawan son hutu da jin dadi ranar tashi alkiyama watan mai sauki ne ma'ana bai da nauyi a suke ne bai da nauyi a suke ne yace wal kafirul aqulu ash-sharubu yakunu khafifan la yazinu janaha bahuda a wajen Allah nauyin sa bai kai nauyin fiffikin sauro ba shi kafiri nauyin sa bai kai nauyin fiffikin sauro ba fala tuzlamu nafsun shay'a Allah tabaaraka wa ta'ala yace فلا تظلم باء ظالنتر ري ده شيئا كومي معنى الظالنشي لاي هند متم بي اي كتابا كودا كما اكايوا ادان قارا ماي شي الله باي سبو ده ادلشي ذاكي تشي ولا فلا تظلم نفس شيئا باء ظالنتر ري كومي معنى ظالنشي اتوي كانا ده ككياوان ايكي كاي ايكين ده ذا اباك لادا dari sai a baka 99 da digo 9 kaga digo 1 ne ko digo 1 shine aka tauye to ko shi Allah subhanahu wataala bai tauye ba don haka Allah tabaaraka wataala yace watan fala tuzlamu nafsun shay'an min naqsi hasanatin Allah bai tauye maka kyakkyawan aikin da kai kamar kai aiki 100 ya baka 99 da digo 9 a cire digo daya Allah tabaaraka wataala bai sannan kuma in mutun yayi mummunan aiki ba za maimakon yayi mummunan aiki daya ba a kara mai 1 da digo 1 to wannan karin na mummunan aiki a wajen Allah zalunci shi ku Allah wala yuzlimu rabbuka ahada Allah tabaaraka wataala bai zalunci wala yuzlimu misqala dharra Allah tabaaraka wataala bai zalunci koda da kwayar zarra koda da kwayar zarra Allah bai zalunci saboda haka yace la tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha Allah tabaaraka wataala yace wa in kana watan in ya zamo kwatan kwacin kwayar komayya ce watan ta kasance mana wa in kana mithqalu habatin min khardal kaga nan kana ta zamo tamma tastaghni bi marfu'iha ta wadatu da marfu'inta yani ba ta bukatar labari domin kana a wajen malaman nahwu kashi biyu ce akwai kana naqisa akwai kana tamma kana naqisa ita ce allati tahtaju ila ismin wa khabari mai buƙatar suna da labari a ce kana zaidun qa'iman wa kana allahu ghafurur rahima kaga wannan kana cike da naqisa mai buƙatar suna da labari amma akwai wadda ke ba ta da buƙatar labari ta wadatu da sunanta kawai yi irin wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima to irin shine wannan cewa wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa in kana mithqalu habatin wa in idan dai mithqalu habatin mithqatan kwacin kwayan nan ta komayya kana aiki ya zamo gare ta ataina biha zamu zaike da ita da haka wasu daga malaman nawa suka yi sabani suka ce a'a ataina biha yana da kamshin labari wannan jimlar gabaki ɗaya a matsayin labarin kana take da haka su ba su yadda da nan sai aka samu sabani wasu suka ce kana nan naqisa ce wasu suka ce a tamma ce to wallahu a'lam Allah tabaaraka wata'ala dai na karantar da mu aikin mutum komi kankanta shi koda kamar kwatan kwacin kwaye komayya ce Allah ta'ala ce inna qurai ne zaka ganshi cikin mizanin ayyukanka na qurai in mummuna zai zaka ganshi cikin mizanin ayyukanka miyagu don haka Allah tabaaraka wata'ala yace wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah tabaaraka wata'ala wannan aiki ya ifa jinjina don haka ya dace duk wanda ya karanci wannan yayi wa Allah jinjina yanzu duk abin da mutun yayi da wanda yayi cikin jama'a da wanda ya boye da wanda yayi shi ya mance da wanda bai mance ba duk Allah tabaaraka wata'ala zai zo mai da shi koda kwatan kwacin kwayar komayya ce babu rintun lissafi ba ƙari ba ragi sai Allah ta'ala ce wakafa bina hasibi kai lalle mun isa masu lissafi mun isa masu lissafi masu kwalailaicewa masu bin diddiki wanda ba dadi ba ragi ba rinto ba zuri a cikin lissafin Allah tabaaraka wataala don haka Allah yau kansa jinjina yace wakafa bina hasibin lalle mun isa hasibina masu kwalailaicewa masu lissafi masu bin diddiki a cikin lissafin komi Allahu akbar Allah tabaaraka wa ta'ala ya zanu dalail at-tauhid ababen da kafirai za su tsaya su kalle su su zamo dalili zuwa ga dayan ta ubangiji tabaaraka wa ta'ala zuwa ga dayan ta ubangiji tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya jero su yayi ta kawo su kashi 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 sannan kuma bayan kasancewa su dalail at-tauhid kuma cika kun ni'imomi na Allah ni'imomin da Allah tabaaraka wata'ala yayi musu wanda in suka tsaya suka lura da waɗannan ni'imomin lalle su gode ma Allah to da aka yi shimfida da waɗannan dalail at-tauhid da kuma gargadi da wa'azi to sai aka koma akan kissar annabawa kuma yanzu za a koma zuwa ga kissar annabawa alaihi musallatu wassalam hikimar kissanta kissar kissoshin annabawa domin aiwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tasliya tasliya ma'anan tasliya haƙurƙurtawa aba manzo Allah haƙuri ya rasulullahi barika ji annabawa ne yadda yayi da mutanansa yadda mutanansa suka yi masa yadda yayi ma mutanansa daga ƙarshe hukuncin da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi tsakanin su barika ji in manzo Allah ya ji wannan sai zuciyarsa ta ƙara sanyi sannan kuma ya ƙara samun watan ƙurbi da yaqini tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah tabaraka wataala zai gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cike da imani daram zuciyarsa take amma Allah tabaraka wataala ne yake so kullun yana daga daraja ta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta qurbi ta kusanci tsakaninsa da Allah to da bashi irin wannan abubuwan da zai su kara masa yaqini to irin wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala shine hikimar kissan tama annabi sallallahu alaihi wasallam da mu kanmu waɗannan kissoshi na annabawa domin zuciyar ta ƙara samun ƙarfi don haka yake cewa watan dan mu ƙarfafa zuciyarka ya rasulullahi linuthabbita bihi fuadak domin mu ƙara ƙarfafa zuciyarka ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ka ƙara damara cikin hakuri ya rasulullah to kissa farko daga cikin wannan kissoshi da zamu karanta yanzu ita ce kissar annabi Musa da Harun kissar annabi Musa da Haruna me alakar inda muka wuto da wannan kissa domin shi alqur'ani yana da danganta da junansa in kaga an kawo kissa bayan kissa to akwai alaka akwai dalili in kaga aya bayan aya akwai dalili akwai munasaba wannan shine fanni ne mai zaman kanshi a cikin ulumul qur'an wanda ake ce mutanasubus suwar watan danganta surori ko danganta ayoyin alqur'ani ko danganta kissoshin su alqur'ani din saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa qul innama unzirukum bil wahyi ina muku gargadi ne da wahayi to sai ya biyan masa da al'ada ta annabawa menene al'ada ta annabawa to bari ka ji ƴan uwanka annabawa ya suka yi su ma mun musu wahayin nan da muka ce qul innama unzirukum bil wahyi to su ma mun musu wahayin to bari ma ka ji wahayin annabi Musa da Harun to kaji alakar wannan kissa da bayanta alakar wannan kissa da bayanta shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wa laqad ataina Musa wa Haruna haqiqa mun ba annabi Musa wa Haruna da annabi Haruna al-furqana at-taura ita ce fasara ta farko kuma ita ce fasarar da malamai suka fi zaba amma furqanan an mai fasarori da yawa aka ce furqanan yana da manoni da yawa na farko dai cewa wala qada'ataina an yi sabani a cikin furqan akan maganganu da yawa zancen farko kamar wanda Shehu radiyallahu anhu ya kawo shine at-taurat at-taura ita ce furqan me yasa aka kira ta furqan an kira ta furqan saboda tana rarrabewa summiyat al-furqan li'annaha al-fariqa bayna al-haqqi wal-batili wal-halali wal-haram domin tana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ita at-taura kuma tana rarrabewa tsakanin halal da haram wannan halal wannan halal wannan haram wannan halal wannan haram aikin at-taura kenan tana rarrabewa tsakanin shari'a da bata tana rarrabewa tsakanin haske da duhu saboda haka aka kira ta watan al-furqan domin ana saduwa da ita zuwa ga tafarki na shari'a da kuma tafarki na tsira da kuma sanin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sanin shari'o'insa subhanahu wa ta'ala kaji fasara ta ɗaya kenan fasara ta biyu mun ba annabi Musa da Haruna al-furqana watan al-furqan nabiyu al-muradu al-furqan laysa at-taurat ba at-taura ba inji wata fasara to miye ma'anar kamar da aka ruwaita daga Abdullah ibn Abbas yace al-furqan nasara mun ba annabi Musa da Haruna nasara akan fir'auna da jama'arsa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kira ranar badar yawmul furqan to kiran ranar badar yawmul furqan kenan nasara da Allah ya ba annabi Musa da Haruna lokacin da fir'auna ya biyo su har mutanen annabi Musa banu Isra'ila suna cewa ya Musa inna la mudrakun za a cin mana za a cin mana za a cin mana yace akalla inna ma'i rabbi sayhadin ina tare da ubangiji na zai shiryar da ni sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma annabi Musa umurni ya bugi kogin Qulzum da sanda yana bugun kogin nan sai sandare sai hanyoyi guda 10 12 suka tsatsaga cikin kogin kuma sai ya zamo kamar gilas gilas kowace kabila daga Banu Isra'ila sun san hanyar su har su fita, kuma wannan kabilan na ganin wannan domin kamar glass ne haka transparent, kowa na ganin kowa, don kada tsoro ya kama su wasu cewa sun halaka, har Allah ya fitar da su. Kaga ya ba su nasara, ya tsamar da su daga kafiri shine Fir'auna, kuma ya halakar da Fir'aunan. To ranar halakar wannan ita ce yawmul furqani ga Banu Isra'ila, yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira ranar Badr, wa ma anzalna ala abdina yawmul furqan, yawmul furqan aka ce ranar Badr ce, domin ita ce Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasara, aka shata iyaka tsakanin kafirai da musulmi. To shine aka ce al-furqan, an ba annabi Musa nasara akan Fir'auna, furqan ita ce nasara, wannan fasara ita kuma kenan. Sannan kuma wasu kace al-furqan hujjar da aka ba annabi Musa, domin da ta kake ai an gani a fadar Fir'auna yadda aka buga, da aka zo ma Fir'auna da mu'jizozi sai ya ce wannan sihiri ne. Na fahimci cewa wannan manzo da aka aiko wanda ke da awa an aiko shi mai sihiri ne, za ka zama kullu mai ta sihiri. Sai ya sa aka tara masu sihiri madaba kamar yadda muka ji a cikin suratu Daha a bara, da aka tara su suka taho suka shirya suka yi ready suka yi komai, sai suka fara, da suka fara gudanar da sirce-sircensu yaya aka yi, sai Allah ya ba annabi Musa babban burhani wanda yana sakin sandar shi, sai ta zama babban mesar da duk ta haɗe dukkan abin da suka yi na sihiri. To wannan shine burhani, wannan burhani shine Furqan. Ai kaga daga nan aka rarrabe tsakanin danduma da kabewa, daga nan aka rarrabe tsakanin tsaki da tsakuwa, suka gano Fir'auna ya gano harkar sa ita ce sihiri, annabi Musa da Haruna harkar su mu'jiza ce ba sihiri bace. To wannan shine Furqan hujja wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Musa, wadda ya rarrabe tsakanin sihirin masu sihiri da kuma mu'jizar watan annabi Musa alaihi salam. Haka ce watan Furqan, watan hujjar da Allah ya ba annabi Musa lokacin da ya tseratar da shi, shine magana farko, ya tseratar da shi a kogin Qulzum ya halakar da Fir'auna. To wannan shine Furqanan. To kowanne ne dai wallahu a'lam, amma abinda malaman tafsiri suka fi tafiya akan shi, Furqan al-Furqana ita ce at-Taura mai rarrabewa tsakanin halal da haram, mai rarrabewa tsakanin watan gaskiya da ƙarya, mai rarrabewa tsakanin shiriya da halaka, hakanan hakanan dai ita ce Furqanan. Sannan wadiya'an, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma mun ba annabi Musa da Haruna diya'an watan haske. Wasu suka ce watan shi wadin nan bisa kaddarawa ai diya'an haske ne, wannan Furqanan din ne diya'an. Kuma wasu kuma suka ce a'a wadiya'an daban, haske na zukata, haske na zukata wanda yake rarrabewa tsakanin shiriya da kuma bata, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake jefawa a cikin zukata, shi ne diya'an din haske. Wasu kuma suka ce a duk ɗaya sifar ita at-Taura ce, ita ce Furqan, ita ce diya'an, kuma ita ce zikiran ambato, ita ce zikiran gargadi, ita ce zikiran wa'azi. Amma kuma lil muttaqin yace wannan fa ga masu tsoron Allah ne, alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Allah tabaaraka wa ta'ala yace alladhina sune wadannan yakhshawna rabbahum, wadanda suke jin tsoron rabbahum ubangijin su bil ghaibi afake, wadanda suke jin tsoron ubangijin su afake. Wannan afake din ai mai fasarori da yawa, hakalla akwai fasara uku. Wadanda suke jin tsoron ubangijin su ba su ga ubangijin ba, amma suna jin tsoron ubangijin, yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijin su bil ghaibi afake, ba dan sun gan shi ba. Dai kenan, alladhina yakhshawna rabbahum masu jin tsoron rabbahum azaba ubangijin su, bi taqdiri da qaddara hasfi mudafin, ai alladhina yakhshawna azaba rabbihim masu jin tsoron azabar ubangijin su, amma ba sun ga azabar bane, ba su ganta ba, amma suna jin tsoronta. Kaji fasara ta biyu kenan, aka ce fasara ta uku alladhina yakhshawna rabbahum masu jin tsoron ubangijin su bil gaibi suna su kadai daga su sai shi su kadai tsoron sa ba zai bari su keta dokar sa ba ko su kadai ne alladhina yakhshawna rabbahum bil gaibi kenan fasara ta hudu alladhina yakhshawna rabbahum bil gaibi sune waɗanda da bayyana da koyon su duk ɗaya ne tsoron Allah su lokacin da suke su kadai ba mai ganin su da tsoron Allah su lokacin da suke cikin waɗanda suke ganin su duk ɗaya ne wannan irin makami ne na waɗanda suke da qurbi da kusanci sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radi anhu yana faɗa irin wannan misali ya kai wani matsayi a cikin watan tsoron Allah da kuma watan tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to irin wannan ne alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi da bayyane da lokacin da suke tare da wani da lokacin da suke su kadai tsoron Allah su daye ne sune alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun wa hum alhadi su mushfiquna suna masu tsananin tsoro min as-sa'ati daga tashe-tashen hankulan tashin alkiyama suna masu jin tsananin tsoron firgice-firgice da tsoron tashin alkiyama kha'ifun masu jin tsoro ne wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun Allah tabaaraka wa ta'ala to ya gama bayani akan at-taura da matsayinta zikiran ce gargadi ce ziya'ance haske ce mai haskawa daga duhu sannan furqanance rarrabewa ce tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin haske da duhu tsakanin shiriya da bata diya gama ambato da matsayin ita at-taura to sannan sai ya juyo akan alqur'ani sannan aka koma magana alqur'ani yanzu magana alqur'ani ce wa hadha shi ka wannan kaga yi magana at-taura to shi ka wannan alqur'ani zikrun ambato ne gargadi ne mubarakun ko kuma a ce a sharafun daukaka ce in an tuna wannan zikrun duk an ambace shi a cikin fasarorin da aka yi alqur'ani domin yazo innahu ladhikrun laka wa liqaumik alqur'ani daukaka ce gare ka ya rasulullah wa liqaumik kuma daukaka ce ga jama'arka in an fassara jama'arka larabawa daukaka ce an saukar da alqur'ani a cikin yaran su in kuma an dauka li qaumik al'ummaka gaba dai sharafun daukaka ce li qaumik ga al'ummaka gaba ki dai domin sun yi dace da littafin da Allah bai taba saukar da irin shi ba innahu la dhikrun laka wa li qaumik da haka yan fassara wannan sai a ce wa hadha wannan alqur'ani dhikrun daukaka ko dhikrun wa'zi ne zikirun gargadi ne mubarakun mai albarka mubarakun mai albarka manan mai albarka ai mai fasarori da yawa kamar yadda irin wannan fasar mun sha ambaton maganganun malamai akan mubarakun wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yayi albarka cikin karatun sa mutum ya karanta harafi daya na alqur'ani a bashi lada goma wannan fa ba da alwala ba ba cikin sallah ba inda alwala ne ladar tafi haka in cikin sallah ne ladar tafi haka to balle ga cikakken huzuri da tadabburi dukkan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ina nufin alif lam mim harfun ba a alifun harfun lamun harfun mimun harfun to kahin mutun ya gama karatun sa lada goma goma sau nawa ko ba alwala ya samu zikirun mubarakun ni albarka kenan sannan wanda ya karanta shi albarka sa ta shafe shi ya zama da tsoro zuciya mai karuwa imani sannan mai kusanta Allah tabaaraka wa ta'ala zikirun mubarak yana da ma'anoni da yawa anzalallahu da muka saukar da shi gare ka ya rasulullahi afa antum lahu munkirun waɗannan da ake karanta musu alqur'anin yanzu a yanzu munkiruna masu musu ne lahu ga alqur'ani duk girman nan nashi duk kasancewa wa'azinsa duk kasancewa gargadinsa duk kasancewa sa mubarakun afa antum lahu munkirun yanzu kafiran makka yanzu irin wannan qur'anin da ba irin shi yanzu shine kuke musu lahu gare shi subhanallah za mu tsaya nan saboda lokaci akwai sabanni na'am
alhamdulillah sabanni da muke da su a yau akwai wanda ya kula da yi ya gana neman addu'a akwai kuma wanda ba ma nan da shi ma ya kula da yana shi ne yana neman addu'a da kuma roƙon malamin ya addu'a Allah ya yi mana bala'o wannan da ke sun bi ba ba su a wannan jihar ya kuma ba mu arziki ne yawa mai amfani duniya da lafiya da wadatar sunci a san wanda wata da muke ciki wannan su ke samu ne
alhamdulillah waɗanda suka aiko da sadaƙoƙi ubangiji Allah ka biya buƙatunsu na alkhairi Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi sannan magana addu'o'i muna tai abinda za mu tai kuma kenan mu ta tazarrui ga Allah amma babu abinda za mu riƙa tare da addu'a kamar istighfari mu yawaita istighfari tuba ga Allah mu yi ta nuna ma Allah masu laifuka muke muna tuba wannan abu da ya same mu wannan abu da ya samu kasan mu laifukan mu ne mu yi ta itirafi mu yi ta ma Allah itirafi muna magiya muna neman gafarar sai ya fi mana Allah mai gafara ne Allah mai yafiya ne Allah mai gafara ne sannan mu matsa da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koba ce sannan kuma hanya ce ta yaye dukkan musiba salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ma'ana mun ta san mu Allah ba kai tsaye ba bai mu Allah karere ba sai da muka biyo ta fadan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda shine wasiɗan mu tsakanin mu da Allah wanda shine Allah ya turo mana ya zama wasiɗa tsakanin mu da shi to mun yi fadanci da kamun kafa da salati da shi Allah zai yaye mana dukkan abin da muke ciki Allah ya yaye mana alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka zauna da kasan mu lafiya waɗannan bala'o'a da suka faru a maradun da sauran garuruwa ubangiji Allah ka yaye Allah ka yaye mana waɗanda suka abin ya rutsa da su Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah sa su yi shahada alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fatiha ma salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين